العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شاء أكو جوتر رمضان شكرا تدوب لي لدريهولو دا أربعين دا هولو هجرة أن محمد صلى الله عليه وسلم على مكة زوا مدينة وان دا شين يداتي دا هدو غواتم هدو شكرا تدوبو بيو دا عشرين دا اوكو الاسابن توراوا زامو دورا كان اندا مكتايا اكاراتمنا iya yi mata a wannan gari na Kumo Akko local government jihar Gombe Nigeria a wannan masallaci na Masjid Al-Ansar itina wajiya mun fara tattaunawa akan matsalolin ko hukunce-hukuncen jinin mata haila bi'i jinin rashin lafiya kuma muka fara da jinin al'ada muka yi bayanin menene wasu daga cikin hukunce-hukuncen da suke tattare da shi abu na farko muka ce menene yake haramta ga mace mai haila na farko saduwa saboda Allah ya ce fa'tazilun nisaa fil mahizi wa la taqrabuhunna na biyu saki ba a saki mace tana al'ada ko saboda Allah ya ce fa talliquhunna li'iddatihinna wa asl idda muke ta bayanin hukunce-hukuncen da ya shafi sakin mace tana da al'ada ko tana cikin al'ada gabar magana ta biyu muka ce akwai wasu dalilai akwai wani yanayi da ya halatta a sake mace tana cikin al'ada ko da an hana to amma banda yanayi guda uku kamar a tambaye ki a ce a wani yanayi ne ya halatta a sake mace mai al'ada sai ki ce ya halatta a yi saki mace tana cikin jinin al'ada idan mijin bai taba saduwa da ita ba bata tare a gidan shi ba wannan ko tana al'ada ba laifi saboda wanda ba a taba keɓanta da ita bata tare ba idan an sake ta ai ba ta da idda na biyu idan tana da ciki kuma tana haila dan an sake ta a wannan yanayi ba laifi saboda ba hailar ake duba ba a lokacin an sake ta tana da ciki ne saboda ya halatta a sake mace mai ciki amma da ƙarshe a cikin nan muka ce zancen da yafi inganci malamai sun tabbatar in dai mace tana da ciki to ba ta haila sai hali na uku da ya halatta a sake mace ko da tana cikin jinin al'ada shine khul'i menene khul'i mace ta dauki wani abu na kudi ta bawa ta dawo da mai gidanta ta ce a maimakon aurenta kamar sadakin sa ta ce ga kayanka ya karba shikenan an yi khul'i to shi ma irin wannan yanayi ba laifin an sake mace a khul'i kuma tana al'ada to nan ne shine abin da muka tattauna da sauran bayanan da ba sai na maimaita ba yanzu yau darasin mu na gaba shine meye hukuncin daurawa mace aure tana al'ada wance ce budurwa ce an gama magana an sa ranar daurin aurenta kuma ya dace a ranar ma tana al'ada a wance bazawara ce an saka rana za a yi mata aure ashe tana cikin al'ada jagab malamai suka ce ya halatta a daura wa mace aure tana al'ada matukar ba a jin tsoron kebantarta da mai gidanta bayan an daura auren kuma a cikin al'adar idan ana jin tsoron watakila za a iya keta dokar Allah saboda gadarar ya ga an daura masa aure a saba wa Allah a yi alaka da al'adar to kar a daura auren a wannan yanayi da haka iyaye ana samun kuskure sai ki ga ba sa binciken ƴaƴansu ƴan mata kawai sai a yi wa yarinya aure ranar da ta tarin sai ta sauka a gidan mijinta tana al'ada ko dai a keta doka ko ya kwana cikin fushi da bacin rai dan haka ku rinka kulawa ku tabbatar auren da za ku yi ƴarku ba a lokacin al'ada ta bane ana gane wannan bayani kuma duk yarinyar da za a yi mata aure ta tabbatar ta faɗa an tana al'ada ta ce wannan ranar fannin al'ada saboda gudun me zai je da ko kuma a jinkirta tarewa Allah ya sa kuna ganewa to sannan kuma abu na biyu menene hukuncin sake mace a lokacin da take zubar da jinin haihuwa jinin biki tana jinin biki wancan jinin al'ada ne to yaya ana iya sake mace tana jinin biki shi ma bai halatta ba suka ce yana cin talaqul bid'a wala yajuzu bai halatta ba saki ne na bid'a wannan shine ra'ayin malikiya da shafi'iyya da hanafiyya da hanabila duka kamar yadda yazo a cikin shahashiyatul adawi sharhin kifayatul talib ar-rabbani da i'anatul talibin da al-bahru ar-ra'iq sharhin kanzu الدقائق دك معلمي سن يي فتوى هكا لجنه الدائمه سوما سن بادا فتوى للبحوث العلميه تشوا بهالتا اسكي مت تنا جنن هايغوا با شيخ محمد بن سالي الاسيمين yana da wani ra'ayi daban yace wa indini a wajena annahu yasihu an yutalliqaha fi an-nifas ya halatta mutum ya sake matarsa tana cikin jinin haihuwa wannan ra'ayi ne na wasu daga cikin malamai yace me yasa saboda li'anna an-nifas la yuhsabu min al-idda dan ba a irga jinin haihuwa daga cikin jinin idda haila ma an ce kar ayi a cikin sa ne saboda ai yana cikin jinin idda mana in an yi shi an darkaka an samu idda yace fa ammal haidu فإنها لا تشرع في إدتها مباشرة كو وانا أب مكمل شو وانا هكا وانا شيني بمبنشي تكانوس تو إدام متين ياسكي ما تسا أتشكين جنن هاي هو تاسكو إي تاسكو كما ريد إن ياسكي تتنا أتشكين جنن هاي لاما تاسكو kenan mun samu ra'ayi ne guda biyu sakin mace a cikin jinin haihuwa da yawa wasu malamai sun haramta kadan sun ce ba laifi amma dai in an yi sakin ta sau da haka in kina jinin haihuwa ki ce mijinki da Allah ya miki afuwa sai kin gama tunda baki gama zubar da jinin ba to yanzu mun faɗi abuwa guda biyu wanda bai halatta mace mai haila ta yi ba ko menene ake nisantar sa idan ana haila abu na farko me nace saduwa na biyu fa to sai na uku sai a rubuta sallah zan ci gaba kenan zan ta jero su ne su ma na gama in ba da kyauta a jero mun su amma fa su da hujjoji za a rinka kawo in an fada sai a bada aya an fada sai a bada aya a to ai gaskiya ne za a cinye mun yar kyautattawa gaba daya a tambayoyi masu araha duk wacce take so ta ci kyauta ta riƙe point da hujja point da hujja mace mai haila ba ta sallah saboda hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Fatima binti Abi Hubaysh annabi yace da ita idza aqbalat al-haidha fada'i as-salah Fatima binti Abi Hubaysh annabi yace mata idan hailarki ta zo to ki bar sallah kun ga annabi ya hana yin sallah da haila wannan ba sai nayi dogon sharhi ba ai ko akwai wata yar garin nan da tana yin sallah da haila akwai ta to amma dai an samu yar garin nan da tana azumi da haila Allah ya kara mata ilimi da ganewa abu na hudu an haramta yin azumi yayin da mace take jinin al'ada haila ba a azumi idan ana al'ada saboda manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi alaysa ihdakunna idha hadat lam tasum wa lam tusalli qulna bala da Hausa annabi yace ba mun kafa doka cewa ɗayar ku idan tana al'ada ba za ta yi azumi ba lam tasum ba mun kafa doka cewa in ɗayar ku tana al'ada ba ta azumi ba kuma ba za ta yi sallah ba suka ce eh haka ne ya Rasulullah kenan wannan hadisin shi kadai ya bamu hujjar haramcin idan mace tana al'ada ta yi sallah haramcin idan mace tana al'ada ta yi azumi abu na biyar dawafi abu na biyar dawafi idan mace tana al'ada ba ta yin dawafi an san dawafi ko sai nayi bayani akwai wasu ba su sani ba yawa gaskiya ne mutumin da bai taba zuwa ya bar garin su ba ina isa isan dawafi ballantana ya je ya fara hawo jirgi ya je Makka dawafi ai sai a Makka ake dawafi shine zagaye dakin Ka'aba idan an je umra ko an je aikin haji ba ana zagaye dakin Ka'aba ba ana addu'a to wannan aikin mace mai al'ada wanda take zubar da jini ba ta yi matukar kin san kina al'ada karki kuskanci dakin Allah nan ai hakuri a koma gefe a jira sai an samu tsarki saboda manzo Allah ya gaya wa nana Aisha wata rana sun taho aikin umra a tsakiyar hanya kawai jini ya yanke mata nana Aisha mata ne kai rana nana Aisha ta yi fushi ranta ya baci ana murnar za a je dakin Ka'aba ai dawafi ai addu'a wallahi a hanya jini sai yanke mata an taho aikin haji ne kai an taho aikin haji za su yi dawafi ita kuma Allah ya jarabe ta da zuwan jini ran ta yi baci ta zo ta samu manzon Allah ta ce to gashi ma jini ya zo min sai annabi ya ce da ita ki haƙuri ifali ma yaf'alul hajj ghayra Allah ta tufi bil bait ifali ma yaf'alul hajj ki aikata abinda duk mai aikin hajji yake aikatawa kawai abinda ba zaki ba shine banda dawafi kenan wannan ya nuna mana idan mace tana al'ada ba za ta yi dawafi ba da haka ta je dukkan abubuwa na aikin hajji duk ta yi amma da aka zo dawafi ba ta shiga tai dawafi ba saboda annabi ya hana mai al'ada tai dawafi bayan an gama je ku yara mana bayan an gama yace ina kanin ki Abdurrahman aka kira dan uwanta Abdurrahman dan gidan Abubakar yace dauke ta ka kaita Masjidu Aisha can Tan'im aka kai ta can ta dauko ainihin wato niyya ta taho ta zo ta yi dawafinta da haka annabi ne ya gaya wa Aisha cewa banda dawafi in mace tana al'ada to akwai wani hukunci da ya kamata mu gane yana iya yiwuwa mace ta tafi umra sai jini ya zo mata zaki iya komai a cikin aikin umra amma banda dawafi da haka idan za a biya muku kujerar umra ku rinka saita lokacin da ba lokacin al'adar ku ba bukin din ko kuma ki zaman ki a Madina sai kin gama al'adar ki sai ki tatahuwa kina zuwa masallaci kina zama a waje tunda masallacin yana cika kina ta addu'a amma ziyarar kabarin annabi koda kina al'ada zaki iya yi mace ko tana al'ada za ta iya ziyarar kabarin annabi saboda murur ne wucewa ne a masallacin ba al-muksu bane zama a cikin masallacin ne aka hana wasu malamai sun ce mace za ta yi alwala sai ta shiga masallacin ta wuce me amfanin wannan alwalan ta rage wai karfin janabar amma ta zauna a cikin masallaci ne ba za ta zauna ba amma ta yi ziyara za ta iya yi idan an gama zaman Madina galibin ana kwana 8 to kin gama al'adarki sai ki dauki niyya sai ki tafi Makka sai ki umrarki ba tare da kin samu matsala al'ada ba wannan yana da kyau kwarai dan yawanci mata ko da sun yi tafiya suna can sai ga suna kira a waya mallan gashi na zo Makka kuma ina al'ada sai ki ta zama a gidanki ko ki zo bakin harami waje ki ta kallon harami kina addu'a sai jininki ya dauke ki shiga ki je ki dawafi an gane wannan to da mun yawanci aikin umran ai wannan dawafin ne sai sai shikenan sai aski da haka akwai abun tausayi kwarai idan jinin al'ada ya zo wa mace tana ainihin wato dawafi ko za ta yi dawafi za ta yi umra to akwai wani dawafi da ake ce da shi dawaful ifada dawaful ifada shine dawaful hajj babban dawafi da ake idan an gama hajji din nan ga alhazan da suka taba zuwa aikin hajji idan an gama aikin hajji aka baro Mina ana zuwa a yi dawafi ranar sallah shine dawaful ifada wannan dole ne rukuni ne a cikin aikin hajji to idan har mace Allah ya kaddara mata ta yi aikin hajjin ta yi wannan dawafin to sai wani dawafi kuma da yake mai muhimmanci ya saurashin kuma dawaful wada'i. Ina so ku gane bambancin dawafan guda biyu. Dawaful ifada shine dawaful haji wanda ranar sallah ke. Dawaful wada'i shine dawafun bankwana. Ana so kamar da Annabi ya faɗa falyakun akhir ahadi ahad ahlikum bil bait. Abu na ƙarshe da mutum zai yi in zai bar Makka shine yayi dawafin bankwana, yayi wa ɗakin Allah bankwana. To wannan dawafin shi ma dole ne. To yanzu wannan matar ta shiga matsala. Ta yi dawafin hajji na kammala aikin hajji ta yi. To kuma ta zo an hada kaya, an ɗaura kaya, za a tafi Najeriya kwatsam. Sai gwamna ya zo da jiniyarsa. Gwamna ya zo da jiniya, jinin al'ada shi ne gwamna, in ji wata mata ta ce sarkin mulki da sarauta kenan, ya tsaye da kowa. Yaya za ta yi? Malamai suka ce shi kenan wannan dawaful wada'in ya faɗi a kanta. Zan maimaita, duk matar da ta yi dawaful hajji, ta yi dawaful ifada, sai jini ya zo mata lokacin da za ta tafi, to Allah ya ɗauke mata nau'in dawafu alwada. Saboda riwayar Imam Bukhari, Ibn Abbas ne ya ce umiran nasu an yakuna akhiru ahadihim bil baiti illa annahu khuffifa anil haid. An umarci mutane in za su bar Makka, abu na ƙarshe idan za su bar Makka, abu na ƙarshe shine su je su yi dawafi na bankwana. Ina da ke nake, in Allah ya kai ki aikin umra ko aikin haji, ki daina tahowa baki dawafin bankwana ba. To amma mace mai al'ada an yafe mata dawafin bankwana, in dai al'ada ya zo miki sai ki ce bye bye da hannu kawai, ba sai kin shiga kin yi ba. Ina ta faɗar hukunce hukunce kuma zan zo in tambaya a kansu. Ina fatan ana ganewa ana kuma riƙewa. Allah ya ganar da mu. Me yasa aka ce in ta zo aikin hajji ta yi dawaful hajji ba sai ta yi dawaful wada'i ba idan al'ada ta zo mata? Suka ce saboda shi dawaful wada'i ai laysa minan nusuk, baya cikin aikin hajji, tabi'un ne lahu, mai bi ne kawai. Da haka idan ya gagara saqata bi ta'azzurihi shar'an, in ya wahala ba za a iya yi ba saboda al'ada ta gindaya, to ya fadi kawai. To sai in tambaye ku, to shi wannan dawaful hajji, dawafin nan na hajji, dawaful ifada, shi kuma idan mace tana al'ada shi ya fadi? A'a, baya faduwa. Ai wannan rukuni ne, ba zai yiwu ba. Ko kin tafi gida baki yi shi ba sai kin sake biyan kuɗin jirgi kin dawo, ko ku ki haƙura jirgin ku ya tafi sai kin gama al'ada ki dawaful hajji. Dawaful ifada, dawafin ranar sallah, ba haila kike ba, ko jini ne gaba ɗaya kika zube gaba ɗaya, sai kin yi shi, sai kin jira jinin nan. Da haka ba a jefar da shi saboda jinin al'ada, kuma ba a jefar da shi saboda jinin haihuwa. Kuma duk matar da ta haihu Amina, ko ta haihu a Arfa, kin ga maganar dawafin ranar sallah bai zai yi ba, to zama ya kamata a kama miki hotel ɗinki kawai, sai ta kawo miki shinkafa kaza, ki ta ci sai jininki ya ɗauke kaf kwana 40. Kin cikin ƙoshi kin sha madara, kin samu ɗan Makka, ki je ki dawafinki na hajji sannan ki dawo gida. In kika dawo baki dawaful hajji ba, to hajjinki ba bai cika ba. Haka duk wanda al'ada ya zo mata, tana mene al'ada ya kamata, bata je ta yi dawafin nan na ranar sallah ba, aka zo an hada kaya za a tafi Jidda ta shiga mota aka tafi Jidda da ita wallahi hajjin ki bai cika ba daka wannan dawafi dole dole ne amma dawafin ban kwana an sauke miki kin ga dawafi guda biyu kenan dawaful hajji da dawaful wada'i sai malamai suka ce idan ya kama mutum bashi da lafiya ba zai iya yin dawafin ba ko da kansa koma a kai shi ba zai yi ba yanzu nan muna magana akan mutum namiji da bashi da lafiya magana akan kuma dawaful wada'i suka ce duk yanda za a yi a samu a kai shi dawafin ban kwana yanzu ke ba haila ba haila ce kawai ta dauke dawaful wada'i dan wani zazzabi dan wani rashin lafiya sha magani ki jira ki warke ki je ki wannan dawafi na ban kwana lalle annabi yace kar a bar makka sai an yi ban kwana da dakin Allah ga dalili nan ummu salama wata rana ciwo ya kama ta mata annabi ce za a tafi gida za a koma Madina ciwo ya kama ta fafar baiwa Allah nan ta rasa yanda za ta yi ta zo gurin manzo Allah ta ce ya rasulullahi gashi ban yi dawafin ban kwana ba kuma ba inda lafiya annabi yace kin ga ki je ki nemo abun hawa a dora ki akan abun hawa ko raƙumi ko jaki ko doki ko kuma a goya ki akan wani abun tufi min wara'in nasi wa anti rakiba ki je ki dawafi a bayan mutane can tun da baki da lafiya wa anti rakiba a dauke hijabin kawai sai ku dauke hijabin ba shikenan ba ya isa a saurara a saurara ana tare da ni koko ne ko ko gayyato muku wani yaro dan baki haka mai jan kai to ku saurara yanzu wannan mata annabi ne ba lafiya ko so nake na nuna miki ashe rashin lafiya baya jefar da dawafin ban kwana amma jinin haila yana jefar da dawafin ban kwana mata annabi ce ciwo ya kama ta annabi yace a hakan ki je ki hau abun hawa tunda ba za ki iya takawa da kafanki ba a goya ki akan abun hawa ki je ki dawafin ta bayan mutane ki zo mutum manzo Allah bai mata izini cewa ta bar dawaful wada'i ba duk da cewa maridatun shakiya tana kukan rashin lafiya daka musamman yanzu ma Allah ya kawo sauki akwai arabiyat ko arabat akwai kekuna da ake tura mutane ko wannan ba laifi mutum zai je dan bada kudin sa riyal 200-250 a zagaya da shi a yi dawafi ko a yi sa'ayi da shi kin ji baki da lafiya ba da kudin ki kawai ki zauna akan kujera a yi ta lila ki a gama zagayen nan kina addu'ar ki ya halatta mai ciwon kafa haka ya kamata ta yi yanzu akwai dattawan mata da suke zuwa ba za su iya dawafin nan ba zagayen nan ba za su iya ba sai ki bada kudi ki tanadi kudin dan keken nan da ake hawa sai a goya ki a yi ta tura ki kina labbaika allahumma labbaika daman ba a zuwa umra sai da kudi a jibo da haka ba ruwan Allah wai ni kafata ne nake take ciwo ban je ba a'a sai kin je ina fatan kuna ganewa alhamdulillah abu na shida cikin abinda aka haramta wa mace ta yi tana al'ada zama a cikin masallaci duk macen da take jinin al'ada ko karatu ake yi a masallaci ko tafsiri ko wa'azi to maganar ta shiga masallaci ta zauna ta rashi dirshan bai yi ba fito waje kawai saboda Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani suratul Nisa'i aya ta 43 wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu ayat da ta hana mace mai al'ada ta zauna a masallaci ita ce ayat suratul Nisa'i wala junuban illa abiri sabilin banda mai janaba kar ya shiga masallaci ya zauna sai dai mai wucewa hatta tagtasilu sai kun yi wanka aya ta 43 a cikin suratul Nisa'i kuma arwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la uhillu almasjid li ha'idin wala junub ni bazan halatta masallaci ba ga ainihin mai haila ko kuma mai janaba wannan hadisin riwayar Imam Abu Dawud ne da Imam Al-Baihaqi amma hadisin yana da rauni Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yace wannan hadisi ne mai rauni kamar yadda ya kawo shi a cikin Da'if Abi Dawud dan haka wasu malamai sai suke da fahimtar cewa wannan hadisin ba za a kafa hujja da shi ba akan hana mace ta zauna a cikin masallaci saboda bai inganta ba amma ayar wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu ita tana nan kenan al'ubur yajuz abinda ake nufi da al'ubur shudewa da kuma wucewa anan kamar yanzu za ta wuce za ta mika wani abu ko za ta dauko wani abu ko za ta yi shara ko da tana al'ada tunda ba zama za ta yi ba mace mai al'ada za ta iya shiga masallaci ta yi shara to malamai suka ce idan har ana so mace ta zauna a masallacin in har ana so tana da al'ada kuma ta zauna a masallaci to ta yi alwala duk da cewa mai janaba da janabar a jikinsa alwalar ba ta ɗauke janabar to amma wannan an halatta mata tun da larurar zaman masallaci za a je tafsiri ko karatu ko wa'azi kuma tana al'ada to sai ki alwala koda kina al'ada ki alwala sai ki shiga masallacin suka ce fa idza tawadda'at falaha al-muksu fil masjid idan mace mai al'ada ta yi alwala to ya halatta ta zauna a cikin masallaci to idan alwalar ta warware fa ta shiga sai akai wani abin da zai warware alwala suka ce ta cigaba da zamanta dama alwalar ta sauƙaƙa mata shiga ta sauƙaƙa janaban ne ta shiga masallacin ta zauna tana da daman ta zauna a hakanin ko da alwalar ta warware wannan shine abinda malamai wasu suka faɗa amma jumhurin malamai sun tafi akan sabani haka abu na bakwai na ƙarshe wanda bai halatta mace mai al'ada ta yi ba shine i'tikafi menene i'tikafi shine idan goman ƙarshe ta zo ta Ramadan ana son musulmi ya tare a masallaci kuma mata a birni ana yi a ƙauye ne ban san ne masallatan ku wataƙila ba wurin mata Allah ya kawo muku attajiran da za su yi muku manya-manyan masallace su rinƙa yin wurin mata na lura a garin nan masallatan ku ko juma'a ma mata ba su zuwa wanda wannan ba daidai bane ya kamata a rinƙa ginawa a rinƙa ware wajen mata akwai mata dattawa za su je sallah akwai matan aure da mijinsu yana musu izini akwai matar da tana sha'awar ita ma ta je juma'a idan ta ce duk da ba wajibi bane a kanta amma an tana sha'awa ta je za ta je ake zuwa sallar idi ma wacce take abin nan ta nafila ballanta ta farilla da haka in Allah ya sa kuma akwai wata attajira wata mata kin ga sai ta gina mana wani katafaren masallaci ta raba shi biyu ta ce rabi na mata ne rabi na maza in ana karatu mata su je idan za a yi lecture mata su je idan za a yi sallar juma'a su ma su je su ji hudu ba in suna sha'awa in suna so dan haka ya ku iyaye na mata da wata za ta yi sha'awar ta yi itikafi a wani masallaci da ake, indai tana al'ada to ba itikafi a kanta, saboda ai ba maganar zama a masallaci. La yajuzu laha al-lubs fil masjid. Daka da wata za ta shiga itikafi tana al'ada to itikafin ta bai yi ba. Wadannan su ne abubuwa guda bakwai da aka haramta wa mace mai al'ada ta yi su a lokacin da take al'ada. Ana tare da ni? Tayyib. To sai gabar magana ta biyu, menene ya zama wajibi akan mai haila? Menene haila take wajabtawa kai? In dai kin yi haila, to sai kin yi wannan abu. Yanzu can mun fadi abubuwan da haram ne ta yi ko? Guda nawa? Guda bakwai. Yanzu kuma zan yi magana akan abubuwan da matukar al'ada ta kama ki sai kin yi su. Na daya, idan kin yi al'ada dole sai kin yi wanka. Kenan sai mu ce amsar ita ce wanka. Na biyu, balaga. Kina yin al'ada kenan kin balaga, girma ya kama ki. Na uku, lissafa idda. Komin sharrin ki da zaki wa mijinki, komin abin da kika kulla, kina gama al'ada to idda za a fara lissafawa. Na daya, wanka. Na biyu, balaga. Na uku, irga idda. Na hudu, gane cewa mahaifarki ba da, daga jinin al'ada ya zo ya nuna cewa mahaifarki empty ne. Idan wani namiji yana so zai yi wa wata mace sharri cewa ai shi ya sake ta da ciki, tana zuwa aka ga ta yi al'ada, to sai a gane sharri ya mata. Dan wani ya yi sakin ya ga tana al'ada ya ce a nemo mun ɗana fa ni da ciki na barki, yana so ya mata sharri ya ce zubar da shi ta yi. Da haka kina gama al'ada, wannan ya nuna cewa ba ki da ciki. Abu na biyar, na ƙarshe, biyan azumi. Wajibi ne da kin gama al'ada sai kin biya azumi. Zan dawo daga farko don a riƙe. Menene dalilin wajabta wanka ga mace mai al'ada? Ya zo a riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da'i salata qadra al-ayyam allati kunti tahizina fiha thumma ightasili wa salli. Annabi ya gaya wata mata cewa ki daina sallah a daidai kwanakin da kike al'ada, ki bar sallah. Ba a sallah in ana al'ada, nayi bayani. To Annabi ya ce kar ai sallah a kwanakin. Sannan daga baya in kin gama su maktasili ki wanka wa salli ki sallah. Ashe Annabi ne ya bada umarni ya ce in an gama wanka, in an gama al'ada ai wanka. Yaya ake wankan al'ada? Ma'ana wankan jinin al'ada. Ana so mace ta tanadi auduga, ta tanadi turare idan za ta gama al'adarta, ta yi tsarki da wannan auduga, ta ma sa turare ta gogoge gabanta, saboda jinin al'ada yana da ƙarni. Kuma wataƙila alaƙar aure za ta haɗa ta da mai gidanta, ba a son mace ta je a wulakance da sauran ƙarnin jinin al'adar, ko wataƙila ya tattaɓa mata jiki. To shine ta samu kursuf auduga, ta samu turare, ta sa audugan ta goggoge turaren da ba mai zafi da zai iya cutar da ita ba in ya taɓa wurin. Ta yi wanka mai kyau, wasu malamai sun ce ta tsefe kanta, idan akwai kitso sai an tsefe kai. tunda a wata sau daya ne ba wankan janaba bane ballantana a ce a wawwatsa a haka a tsife kai an so a tsife kai in kuma an zuba ruwan a wadaci ta yanda ya ratsa ko ina to shikenan amma dai da yawa akwai nasi da malamai suka tafi akan cewa lalle a tsife kai a wanke shi waɗanda suke da kitsan zare masu kitsan zare sai an kwance shi ba a yin wankan al'ada da kitsan zare a kai kuma kina tsarkaka in yanzu kika ga tsarki to shiga ki wanka mun yi bayanin alamomin tsarki wanda yau ma zan zo ne bayani nan gaba kadan insha Allah ita wannan auduga ana amfani da ita auduga ga mace mai al'ada bai kamata ki rabu da auduga ba auduga mai kyau mai tsafta saboda auduga tana tsane jini kuma auduga tana iya cire duk wani dattin da jinin al'ada ya koro ya fito da shi wani lokacin yakan taho da kazanta da datti to in kika sa wata ila kazantar ko dattin yakan iya tsayawa a wani wuri a fatar mutum to sa audugan zai kwashe wannan dattin gaba ɗaya sai a zubar da shi kuma a hada shi da turare mai dan kanshi akwai turaren miski da ake sai da shi ana sai da shi ana ce da shi miskut tahara wani farin miski mai kanshi shi asali wannan miskin ana sa shi ne a farar auduga mace ta rinka tsarki da shi lokacin da ta gama jinin al'ada ko jinin rashin lafiya ko jinin biki wannan duk macen da ta san me take yi to tana yin tsarki ne da turare kuma ba wani tsada ne da shi ba na san duk mata masu sai da kayayyaki na mata suna sai da miskut tahara to karki fashi wai duka wannan ana gaya miki ne dan shari'ar musulunci shari'a ce ta tsafta ba ta kazanta ba kuma ba a so ki je wa mijinki da wani abin da zai kyamace ki sannan yana cikin amfanin wannan audugar ana iya gane tsarkin mace da auduga wannan jufuf da nayi muku bayani alamar daukewan jinin al'ada shine jufuf bushewan gaban mace bushewan gaban ba wai kekashewa ba auduga ne ake dauka sai mace ta dauki auduga sai ta sa a cikin gabanta sai ta gauraya haka sai ta jawo shi idan ta jawo bata ga jini ba to jini ya dauke shine jufuf din Nana Aisha a lokacin ta idan mata suka zo suka ce mata sun gama al'ada sai ta ce a bana son gaggawa sai ta ce ga auduga shiga ban daki ki je ki saka auduga ki kawo mun gani wallahi haka take musu sai ta sa mace ta shiga ban daki sai ta sa auduga a gabanta kowa sai ta kawo sai ta ce eh ke kin tsarkaka tafi ki wanka ke ga sauran jini a jiki wannan jinin da aka samu kenan yana hanya yana tarowa kenan baki tsarki ba to shine wannan jufuf da ake fada bushewar gaba ta gama ci maji ta ga gabanta ya bushe sai ta yi amfani da auduga ba wai ta waje ba a ta ciki wannan hukunce hukunce ne na addini kar ku yi wasa da su ku gane dan kar ki zo ki ta ibada alhali kina cikin kazanta ko kina cikin al'ada to kenan mace ya kamata ta tanadi wannan abubuwan a gida audugar ki ko yaushe kina da auduga mai kyau ga su ana sayar da su a chemist kala 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 akwai ta waje akwai ta gida turaren ki na tsarki akai akai kina da shi ki kula kina yin tsarki da jini ya dauke maza maza ki wankan ki watakila aza tana gaban ki watakila kaza tana gaban ki wannan yana da muhimmanci amma mace ki ga wai ta yi tsarki ta yi ni jinin nan fa ya dauke amma ba ta yi wanka ba wallahi ma ni ina da wanka a kaina ni kaga tunda asuba ma ya dauke wallahi gashi mu har yanzu la'asar ma ban yi ba me kike jira la'asar baki ba to azhar kenan baki sallah ba haram alaiki wallahi ko mace jinin ta ya dauke mata tunda magariba tazo ta kwanta bacci bata yi ba wai sai da asuba za ta yi ko kuma a ce jininta ya dauke mata tunda isha'i ta ki ta yi wanka mai gidanta ya dawo a matsayin tana al'ada ba ta yi wanka ba kin ga da kin yi tsarki ki je ki wanka wannan shine shari'a wannan shine daidai kuma maganar zama da kazanta zama da janaba bata taso ba na shayi muku bayani a karatuttuka cewa daga cikin ɗaya daga cikin matsalolin da suke damun ku kuma suke cutar da ku a wajen mazajen ku kazanta mace ba bata yi kama da kazanta ba mace ba yar kazanta bace sam ba a yi mace ta yi kazanta ba in namiji ya yi kazanta da dan dama amma mace fa ba a san mace tana tara farce da datti laifi ne barin gashi ba a gyara shi gashi sai an gyara ku gashin ku yana da matsala ba irin na maza bane gashin namiji da ya sa yatsan sa ya giggirza ya wanki ya sa omo ko sabulu ko wannan shampoo ko me ya wanke shi ke kuma naki da yawa kuma a dankare a daddaure urar duniya duk tana ta shiga ga dattin kai da yake ta zama a cikin gashi ai kai yana da datti ai akwai dattin da yake tsurowa a cikin kan mutum ko dandruff ko kora ko wani abu ko kiga kina tsifa sai kiga wani farin abu yana ta fita wannan dandruff din ne ko wannan kora ko wani abu to sai mace ta zo ta bar kanta a dankare kamar jirgin dankare wata fa in ta zo tsifa yanda kika san wato kwanan gari aka zuba a kanta haka zaki ga fari yana ta zuba wallahi kin yi sakaci kina ina baki nemi maganin wannan abun ba ga mayuka kala kala nan da suke kore da daudar kai ga mayuka kala kala da suke karawa gashi kyau wani abun ma ba wani tsada bane na kirki da zai fi karfin ki kuma abinda kullun a daure yake ai dole sai an kula da shi kullun fa kanki a rufe yake iska ba ta shiga namiji kuma yana iya cire hularsa namiji zai ga da tarin su ma yana yawo iska tana ratsawa ke ku ga dan kwali ga hijabi ga kitso ananake ga kin je kin yi wanka kan a jike kin zo kin taho makaranta kan a jike da ruwa kuma kin daure shi da dan kwali kin dora hijabi ba dole ya wari ba ku yi hakuri na san ba so kuke ba amma dai ku yi hakuri wallahi so nake ku gyara dan Allah wannan ba haka bane shi yasa nan kauye ne na sani amma dai kauyen ma akwai abubuwa zaki ga yanzu ci gaba akwai wani abu ga wanda Allah ya sa suna da wuta wanda ma ba su da wuta akwai mai caji akwai wani abu da ake sayarwa wani abu haka na busar da kai wannan mata ya kamata su je shi idan ka gama wanka wani abu ne haka ana rike shi na roba ne in ka dan kunna shi yana da dan dimi yana fidda iska kana gama wanka sai ka sa a gashin ka haka galiban mata zaki ga a wajen dressing mirror din su suna da shi wannan yana da muhimmanci ga mace da wanda take da kitso da wanda take ba ta da kitso gashin ta abu ɗaya yake idan kika yi wanka kika fito da kowannan abin ki bude kan tunda a ɗakin ki ne ki kunna shi fa zai kori dukkan gutsurarren gashi sannan kuma zai kori ruwan da yake ciki shine zai hana ki warin kai iyaye na mata kai na mace yana wari kamar yadda baki yake wari shine rashin kulawa da shi an yadda kin yi wanka kin damɓara mai sabulu wata ila da sauran kumfa baki sani wata ƙeyar ki nan kin fito kina zuwa kina sauri zaki tafi islamiya zaki tafi asibiti galiban da ruwa a cikin kanku kuke fita galibin ku da haka kin ɗaura mai dan kwali ga hijabi kin yi ne a haka ga rana ta buge shi haba da Allah kuma kin dawo kuma ga mai gida ya dawo kin cire dan kwali ba dole jiki ji yana cewa dan matsa gefe ku gyara ku kyautata duk abin da zai iya kawo ci baya a gare ku kar ku yarda da shi ribarki a gidan mijinki kyautata jikinki da tsafta yanzu ba manzo Allah an bada labari fa saboda tsaftar na Aisha fa idan yazo ko baccin rana ne fa akan cinyarta yake kwanciya ya filo kin ga yanzu tana barin zaninta ba kulawa ba tsafta zai wallahi akan abin da take filo ya gama baccin sa kefa wataƙila yara sun yi shagin fitsari ma a zanin kin daura shi kuma ba haka kuke yi ba in sun yi fitsari ba ruwa kuke yi yafawa ba yaro ya zuga uban fitsari sai a ce ba ni ruwa kan ki gani yayyayyayi an yayya ba bayan kwana biyu sai ki ji yayi wani kabarbar haka yana warin fitsari ka ga mace ta zo ta wajen mai gidanta ta kawo mai abinci ta juya ya ji wani gumhus da masu goyo da masu jego Allah ya muku albarka ke kan gadan bayanki a cike yake da fitsari yayi wanda ba sa sawa yaro pampers kullun bayanki da fitsari kina tinkarin mai gidanki da wannan ku gyara a kyautata saboda kimar mace tsaftarta da darajarta abu na biyu balaga duk macen da tayi al'ada ta balaga koda ku shekara ta tara ne la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar manzo Allah yana cewa Allah baya karban sallar duk macen da ta girma ta fara al'ada sai ta sa khimar sai ta lulluba wannan hadisi ne riwayar Imam Abu Dawud da Imam Ahmad hadisi ingantacce yanzu wannan yana nuna mana cewa idan mace ta balaga tayi al'ada kenan to yaushe mace take fara al'ada aka ce daga shekara 9 ma tana iya farawa yarinya a shekara 9 inda kwanciyar hankali da nutsuwa in idan al'ada ta zo mata da wuri idan uwarta ko jinin gidansu mace tana iya yin al'ada da wuri sai ga ta dauka to su waɗannan su ne in ba samu training tun da wuri ba sai ga azumi yana mata wahala akwai yarinyar da aka kawo mana fatawa shekara 12 yar karama da ita aka ce amma ta dade da fara al'ada in ta zo azumi sai an watsa mata ruwa aka ce to yanzu mallan sai tayi azumi ai ko lalle sai tayi ko mun karancin ta in dai har ta fara al'ada tana da wannan to iyaye ja ku da ta kusa ga ta shekara 12 yar karama ne haka masu karamin jiki amma kuma Allah ya jarabe ta fara al'ada da wuri to in azumi ya zo galabaita da kyar ciki karisawa ya za a yi haka za a yi tayi in an ga za ta mutu sai a bata ruwa ta sha daga baya ta rama amma azumi sai ta yi shi kenan yin al'ada dalili ne na me na wajibcin azumi iyayen da ƴaƴansu suke yin al'ada kuma ba sa sa suna azumi sai Allah ya tambaye ku shi yasa ita mace ta riga tana riga namiji balaga mace tana riga namiji balaga amma matan ƙauye ba su balaga da wuri kun san saboda me yawanci haka malamai suka faɗa saboda wahala cin auduga roron wake roron masara ciyawa shuka tsince-tsincen ciyawar shinkafa gyaran albasa wannan zirga-zirga da wahala da yini da ake a waje a gona wahala takan sa mace sai ta dade a ƙauye ta yi shekaru ma bata fara al'ada ba dan yawanci abin da ke kawo ta kwanciyar hankali da cin abinci mai kyau da hutu da rashin wahala a gida amma yarinyar birni makaranta sai an kai ta a mota wataƙila motar ma a AC su je makaranta su yi ne a can su dawo gida ko wanke-wanke ba sa yi wa iyayensu ba sa komai ba sa zuwa ba san roron masara ba san roron wake ba to yarinya an tana birni sai ga tafi girma da wuri kuma ta riga balaga da wuri to aiki ya same ki ke ku da Allah ya barki a nan kina nan a kekashe Allah ya kara ke kasa mai albarka a ta zama kin samu sauki ina fata ana fahimta to ba a yin ba a wake idan idan al'ada ta zo alama ne na balaga. To a cikin wannan hadisin manzon Allah ya ce Allah baya karban al'adar mace mai a sallar mace mai al'ada sai ta sa khimari. Kenan wannan yana nuna cewa matukar mace ta girma bai halatta ta yi sallah ba lalibi ba. Malaman fikihu suka ce to yar karamar yarinya fa wanda bata girma ba kenan za ta iya yin sallah koda ba himar din. Ai ita wannan an ce ta rufe jikinta ne saboda girma ya zo mata. Da haka yar karamar yarinya wanda bata kai ta kawo ba mara wayo dan ta yi sallah Allahu akbar wa hijabi ba komai. Amma duk wacce ta girma ta fara al'ada Allah baya karban sallar ta in bata lullube jikinta ba. Shine ma'anar hadisin. Yace suka ce ghairul baliga la yalzamuha, ba wajibi bane ba, sai dai ana so ta sa dan kwali koda yar karama ne, amma ta sa hijabi ta lullube kirif har ƙasa tana yar karama wannan ba dole bane, amma in iyayenta sun sa ta tayi wannan yayi kyau. Abu na uku shine idda. Wai har yau lokaci bai ba yau ko na wuce ne? Abu na uku shine idda. Ma'ana mace idan ta gama al'ada sai ta ce to yau na fara idda. Daman kuna irga idda ku ne da tsarki, jini ya dauke tsarki daya, jini ya kara daukewa tsarki biyu, jini ya dauke kaza kaza. Me amfanin fadin wannan? Saboda zaki irga iddarki da karewa jinin al'adanki, watakila mai gidanki ya sake ki sai da kika yi tsarki sai ya mutu, kin gama jininki uku, kin gaba raki ci gadansa ba. Ko kuma kina bakin ciki ba kya son mai gidan nan, kina Allah Allah kar ya dawo da ke, Allah Allah kar ya dawo da ke, kina yin jini na uku, kina gama jini na uku tsarki ya zo miki, kawai washe gari sai ya aiko yace wance hada kayanki ki dawo ki ce ina kama kara wallahi na gama jini, sai dai kabila yin zawarawa. To shine amfanin irga idda da karewar jinin al'ada. Idan mace ta yi jini ɗaya ta yi tsarki za a iya dawo da ita, in mace ta yi jini na biyu ta yi tsarki za a iya dawo da ita, amma in miji ya kuskura ta shiga jini na uku tana gamawa bai sai dawo da ita ba. Dawo da ita anan sai an sake sabon daurin aure, sai ya kawo sabon sadaki, ki zabga masa kuɗi ki ce da 50 ka biya yanzu kuma 300 nake. Ha to me a ciki? Da me yasa ya je sake ki? Da ya san da muhimmancin ki ya sake ki? Ba yanzu ya dawo yana bukata ba, ki ce a budurwa ka biya 50 yanzu ko tunda ka matsu kana neman mai kula maka da ƴaƴanka, ka ganna nan da darajata da gidanmu da iyayena da komai 300 zaka bayar. wato kuna mamakin wannan ko? Kwanan nan sai da na amsa wata fatawa akan wannan, wani rikici na warware akan wannan abu. Mutum ne ya sake matarsa wacce ta rike ta a gida ba ta son mijin dama, aka buga wannan tace sam ya ba za ta dawo ba, suka yi ta jinkirce shi. Da ƙarshe da ya matsa ya zama shi ma ya zama nachios ne, dan naci. Sai uwar ta aika tace sai an bada 250, ya za a yi wannan kudin? Kudin mai hajiya? Tace a gyaran gida, gyaran jiki, al'amura, abubuwa haka kawai za ta koma? Ka bada 250 ta koma, baka bayar ba ba za ta koma ba. Da yake yana son kayansa yace haka naje na lalumo 250 nan na kai wa tsohuwan nan, ina kuma godiya. Kai wasu mata akwai mulki da sarauta. To amma fa ban ce ki je ki haka ba. Yawwa ban ce ki je ki haka ba, ko da wasa wallahi ke kan kika kuskure kika ce a kawo 250 wallahi ko 15 ba zai kawo ba. Ki ma lallaba Allah sa ya mayar miki ma da yar. Da haka kar wata yar giggiwa ta tafi na fito wallahi sai an biya 250. ba wani wanda zai biya mazan wannan yanzu ba wanda namiji zai wani ya daya baki wanda 250 ga irin ku nan da yawa a bakin titi yana wucewa tana an fito lafiya ya gajiya haka kawai tana gaishe shi bai fagayyace ta ba ko sisi ba wanda zai baki kawai in zaki koma gidanki ki koma Allah sa albarka amin abinda na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda nayi kuskure ko tuntuma harshe ina neman afuwar Allah ya yafe min والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.